Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Muhammad Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Litinin 30 ga watan Mayu shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky na shirin gabatar da jawabi a gaban majalisar tarayyar Turai yau Litinin a daidai lokacin da yake neman ƙarin taimako ga Ukraine. An gano baraguzan jirgin da ya bata a tsaunukan kasar Nepal yau Litinin a warwatse a gefen tsauni kuma an tabbatar da mutuwar mutane 14 daga cikin 22. Ranar Litinin na ƙarshen watan Mayu a Amurka ake bikin tunawa da maza da mata da suka mutu a lokacin da suke aikin sojin kasar.
Kanan labaran duniyar kenan. To a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa jama'a na ci gaba da tufa albarkacin bakin su bayan da jam'iyyar adawa ta PDP ta tsaida tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar a matsayin dan takararta na shugaban kasa a zabe mai zuwa a Najeriya.
Zaben Atiku ya yi kyau sai free and fair election domin zaben Atiku zai kawo mana samun ci gaba a kasan.
To a matsayin na dan jam'iyya an kashe mana jam'iyya san bai abin da ya dace ba.
Me yake ne?
Bai kamata a ce irin sa Atiku Abubakar suna jagorantar mu.
Sannan za ku ji ƙarin hasken da rundunar 'yan sandan jihar Bauchi da ke Najeriya ta yi dangane da wani rikici da ya ɓarke a ƙarshen makon da ya gabata a unguwar Yalwa da ke jihar wacce hukumomi suka sakawa dokar hana fita.
Abin da ya faru kama daga shekaran jiya zuwa jiya kowan ku da ya samu labari an kashe mutum biyu kuma akan abu banza saboda maganan saurayi da budurwa.
Muna tafa da wasu rautanin da kuma shirin ilimi garkwadan adam har ma da wasu daga cikin zakonin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum ga cikakkun labarin. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky na shirin gabatar da jawabi a gaban majalisar tarayyar Turai yau Litinin. A daidai lokacin da yake neman ƙarin taimako ga Ukraine da kuma neman matsawa Russia lamba kan kawo ƙarshen mamayar da take yi. Shugaban majalisar tarayyar Turai Charles Michel ya faɗa a cikin wata wasiƙa gabanin wani zama na kwanaki biyu cewa Ukraine na nuna matuƙar jajircewa da mutunci yayin da take fuskantar takala da ta'asar Russia. Daya daga cikin abubuwan da suka fi damunmu shine batun taimakawa ƙasar ta Ukraine tare da abokan hulɗar mu na ƙasa da ƙasa da buƙatun ta na kuɗi. A cewar Michael, zamu kuma tattauna yadda zamu tsara mu kuma tallafa wajen sake gina ƙasar Ukraine saboda za a buƙaci wata babbar hoɓɓasa ta duniya baki ɗaya kafin a iya sake gina ƙasar. Michael ya ce tarurruka za su haɗa da magance hauhawar farashin makamashi da ke da nasaba da rikici da kuma buƙatar hanzar ta sauyin makamashin mu domin kawar da dogaro da Turai ta yi kan albarkatun mai na ƙasar Russia da kuma tattauna hanyoyin da za a bi wajen tunkarar matsalar samar da abinci da farashin kayayyaki. An gano baraguzan jirgi da ya bata a tsaunukan ƙasar Nepal yau Litinin a warwatse a gefen tsauni kuma an tabbatar da mutuwar mutane 14 daga cikin 22 da ke cikin jirgin a cewar sojoji. Masu aikin ceto sun gano gawarwaki 14 daga wurin da hatsarin ya afku a cewar Tekna Sitaula na filin jirgin saman Trip 1 da ke Kathmandu. Kawo yanzu dai babu wani bayani kan waɗanda suka tsira da ransu kuma ana ci gaba da binciken a inda hatsarin ya afku. Hotunan wurin da hatsarin ya afku da aka ɗauko daga sararin samaniya sun nuna sassan jirgin da suka watse a kan duwatsu da gantsakuka a gefen wani kwazazzaban dutse. Jirgin Tara Air Turboprop Twin Otter ya rasa tuntuɓar hasumiya ta filin jirgin ranar Lahadi yayin da yake tashi a wani yanki na kwazazzabai masu zurfi da tsaunin tsaunuka a cikin jirgin na mintuna 20.
To an jima kaɗan Hanifa za ta sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba wasu daga cikin rautunin da muke tafa da su. To a Najeriya jama'a na ci gaba da tofa albarkacin bakin su bayan da babbar jam'iyyar Adawa ta PDP ta tsayar da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar a matsayin ɗan takararta a zaben 2023. Hakan na faruwa ne yayin da jam'iyya mai mulki ta APC ke shirye-shiryen gudanar da nata taron fidda gwanin wanda za a yi a mako mai zuwa. Daga Ibadan wakilin murya Amurka Hassan Umar Tambuwal ya jiyo mana ta bakin wasu mazauna birnin.
Yanzu yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a game da zaben Atiku Abubakar a matsayin dan takarar jam'iyyar PDP na shugaban kasa a shekarar 2023. Akan haka ni tattauna da wasu mazauna birnin Ibadan.
Sunana Alhaji Bala Abdulkadir Jada. A zaben Atiku ya yi kyau, sai free and fair election, domin zaben Atiku zai kawo mana samun ci gaba a kasar nan. Misali ma irin halin da kasar nan ta tsince kanta a ciki, rashin tsaro, rashin aikin yi, da rashin waɗansu wadata. To muna ganin cewa Atiku in ya zama shugaban ƙasa zai iya kawo dukkan waɗannan al'amari ci gaban da za a samu yalwatuwar al'amari a al'ummar ƙasar nan gaba daya.
Wasu na da ra'ayin cewa yawanci a wasu zaɓuɓɓuka haka na share fage ana amfani da nerori. A wannan karon ma ana iya cewa an yi wannan amfani da wannan nerori a wajen tsaye da Atiku matsayin ɗan takarar PDP na shugaban ƙasa.
A'a, ba wani magana kuɗi. Abin da ya dace ne dalilin suka zaba. Domin mutum ne wanda yake masani a aikin gwamnati tunda ya taɓa zama vice president na shekara 8 yayi gwamna kuma dan kasuwa ne kuma manomi ne kaga ire-ire irin su ake da bukatar su jagoranci kasar nan domin samun ci gaban al'ummar kasar nan.
Najeriya a sassanta da dama suna fama da rashin tsaro. Kana ganin cewa Atiku na iya shawukan lamarin tsaro a Najeriya?
Da izinin Allah, Atiku Abubakar zai sha hankalin wannan al'amari da a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar.
Sale Ibrahim, to a matsayina dan jam'iyya an kashe mana jam'iyya san bai abin da ya dace ba.
Me yake ne?
Bai kamata a ce irin su Atiku Abubakar suna jagorantar mu akan maganar primary election ko makamancin haka ba.
Kai kana ganin cewa Atiku bai dace da ya shugabanci Najeriya ba?
Ya za a iya dace mutum ya dinga nuna karfi na kuɗi lalle shi sai ya zama dan takara?
Kai ka tabbatar da ya bada kuɗi?
Kai baka ga alama an bada kuɗi ba a matsayin ka na dan jarida da kake kan fili?
Nawa kaga an ba mutane?
Ni ban sani ba, dan ni bai bani ba. Bai ko ya bani ba dan zabe shi ba, dan na san bai cancanta ba.
Wa kake ganin ya dace banda Atiku?
Saraki ga Tambol da step down.
Sunana Ajiya Sa'ada Sani, ni ce vice chairman na ward 6 anan Ibadan North na jami'a PDP. Wallahi alhamdulillah, alhamdulillah na yi murna na yi farin ciki saboda Atiku mutum ne mai yi da mata, kuma muna fata wannan karin ma in Allah ya da ya yi da mu mata duk abubuwan da zai yi zaman to mata ne rabi maza rabi.
Idan Allah ya kai Atiku shugaban kasa a shekarar 2023, me kuke son ya yi muku ku mata?
Wacce ta zama deputy gwamna, sama ma ya zama vice president, kuma duk gwamnoni ma a sa deputy matan.
Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Hanifa da ƙarshen labaran duniyar.
Ranar Litinin na ƙarshen watan Mayu a Amurka ake bikin tunawa da maza da mata da suka mutu a lokacin da suke aikin sojan ƙasar. Ranar tunawar ta wannan shekara, wadda ranar hutu ce a matakin tarayya, ta faɗo a ranar Litinin 30 ga watan Mayu. An rufe kasuwannin hada-hadar kuɗi, kuma shugaba Joe Biden zai halarci bikin a makabartar ƙasa ta Arlington. Faretin ranar tunawa da 'yan mazan jiya ɗin a Washington ya dawo a Constitution Avenue a yau Litinin bayan shekaru biyu da rufewa sakamakon ɓarkewar annobar corona. Yawancin Amurkawa suna bikin wannan rana ta hanyar ziyartar wuraren tunawa da yaƙe-yaƙe ko ziyartar makabarta da ɗora furanni a kan kaburbura. Mona Lisa ta girgiza, amma ba abin da ya same ta a ranar Lahadin da ta gabata, lokacin da wani bako ya zo Louvre ya yi ƙoƙarin farfasa gilashin da ke kare zanen, wanda shi ne ya fi shahara a duniya kafin ya shafa man shafawa a samansa a wani yanayi na jawo hankalin jama'a da ke da alaƙa da canjin yanayi. Wanda ya aikata laifin wani matashi ne da ya yi shigar wata tsohuwa wanda ya yi tsalle daga kan wani keken guragu kafin ya afka wa gilashin. Wataƙila wannan sakarci ne kawai a gare ni, abinda mai ɗaukar hoton bidiyon ya wallafa kenan game da abin da ya faru, wanda ya nuna wani ma'aikacin Louvre yana tsaftace gilashin, sannan sai ya shiga shafa kek a gilashin, sannan ya watsa fulawowi a ko'ina kafin jami'an tsaro su shawo kan lamarin. Ba a samu jin ta bakin Louvre ba nan take.
Be away.
gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar 'yan sandan jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin Najeriya ta yi ƙarin haske dangane da wani rikici da ya ɓarke a unguwar Yalwa a ƙarshen makon da ya gabata. Lamarin da ya sanadin salwantar rayuka. Bayanai har ila yau sun yi nuni da cewa rikicin ba shi da nasaba da na addini ko ƙabilanci, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana.
Da yake jawabi ga al'ummar yankin Yalwa, kwamishinan 'yan sanda Umar Mamman Sanda ya gargaɗi mazauna unguwar cewa hukuma ba za ta lamunta da faruwar rikici ba. Ya yi ƙarin haske kan abin da ya haddasa rikicin.
Abin da ya faru kama daga shekaran jiya zuwa jiya, kowan ku da ya samu labari an kashe mutum biyu kuma akan abu banza saboda maganan saurayi da budurwa.
Yaro yakan yariya yana dawa wayan mutane wanda ba mu san su ba, suka same shi suka dinga sarensa da adda. To wannan abun ba daidai ba ne.
Kuma gidaje kusan guda biyar aka kona, ba ma so ya sake faruwa. Ya faru a baya, ya faru amma ba mu fata ya sake faruwa.
Kuma idan kuka ji wani abun da zai kawo mana tashin hankali ko rashin zaman lafiya, to ai ku kure a sanar da mu.
Shi ma na su jawabin gwamnan Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad ya ce rikicin da ke faruwa a yankin wasu ke haddasawa wanda ba 'yan gun ba ne, kuma dole ne a kamo su. Ya kuma ba da umarnin da a buɗe karabin ofishin 'yan sanda a wurin domin inganta tsaro a yankin.
Wannan abin da yake faruwa na gaya wa kwamishinan police, lalle akwai wake kuma ba da gaskiyar nan suke ba. Dana cikin nan suke dole mu ciro, amma ni na tabbata ba kawai mutum da ya zo da mashin a buge shi. Babu yadda za a samu mutum a gefe a kashe shi. Akwai wanda suke so su kawo mana husuma, akwai wanda suke so su kawo mana wannan batanci. Idan da a ce akwai wani abu ne ya faru kafin hakan ya faru, to sai ga akwai dalili. To jama'a mun mallaki hankalinmu ba, ya kamata ku bude idanuwanku, ku bude kunnuwanku, saboda haka duk wanda aka gani yana da hannu a ciki daga ko dan waye ne, to a fito da shi. Za mu kafa police station a wannan wuri wanda dukiyarsu suka tafi haƙƙi ne na gwamnati, saboda ba san su ba ne. Za mu sa sema daga yanzu nan su duba su kawo gudumawa na gaggawa, yadda zai kasance an kawo gudumawa wa al'umma. Wanda yana wani kawai bai san hawa ba, bai san sauka ba, an kona masa gidansa. Wani an kona masa abincinsa, na ji an tara abincinsa a gidansa. Ku san cewa na san komai abin da yake faruwa. Saboda haka mun san abin da za mu yi.
Haƙin miri Alhaji Hussein Abubakar ɗan jikan Bauchi ya yi karatun tanin tsukuwa mazauna yankin ga abin da yake cewa.
Gargaɗi na farko shi ne mutane dai su ga bambanci tsakanin jiya zuwa yau. Zaman lafiya ya fi zama komi. Yanzu gashi mutane sun rasa 'yancin zuwa ko'ina, suna zaune a gida. Kun ga wannan ba ƙaramar asara ba ce. Mutum a cikin hidimominsa duk ya yi asara. Saboda haka ana kiran mutane su ba da haɗin kai wa jami'an tsaro da gidajen da aka faɗa. Duk wanda aka gan shi yana yawo ba shi da wani uzuri, in dai ba shi cikin mutane na musamman waɗanda suke kula da lafiyar al'umma.
Wani mazaunin yankin wanda rikicin ta shafe shi ya tabbatar cewa rikicin babu addini a ciki. Mutane ne suke karkatawa zuwa addini don wata manufa.
Suna na Yahaya Bako Galadima, ina zama a anguwan Kusu da yake Yalwan Kagadama a Bauchi. Ni Kirista ne, kwanaki biyu da suka wuce kwai dan fada da yara suka.
Wannan abu kana ganin yana da fuskan addini ne ko kuma dai irin dai hargitsi na matasa ne masu zaune gari banza?
A gaskiyan shi ne abu ne da sukan fara shi a wani wuri da yawanci in ka ji kai bincike za ka samu matasa ne a wurin yawon su ko wurin shaye-shayen su sukan fara, amma sai a zo a juya shi ya zama na addini.
Ta bakin Musta Yahaya Bako Galadima kenan a dangane da rikicin da ya faru a unguwarsu. Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To biredi wani nau'in abinci ne da galibin jama'a ke amfani da shi a duk faɗin duniya, walau masu hannu da shuni ko marasa ƙarfi. Sai dai a baya-bayan nan biredin na neman yi gagari talaka musamman a ƙasashe masu tasowa, inda a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya jama'a da dama ke kokawa da tsadarsa. Masu gidajen biredi dai sun ɗora alhakin tashin farashin biredin a kan yaƙin da ake yi tsakanin Ukraine da Rasha. Usaina Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani daga Maiduguri.
A wannan gidan biredi da ake kira Umar Special Bread dake birnin Maiduguri. Yawan masu zuwa sayan biredi sun ragu sakamakon tashin goran zabi da biredin yayi. A da dai biredi abinci ne da aka san kowane mutum zai iya saya ya ci. Sai dai a yanzu jama'a na ganin cewa biredi ba abincin da talaka zai ci bane a yanzu sakamakon tsadar da biredin yayi. Inda yawancin jama'a suke sauya abincin karin kumallo a gidajen su maimakon sayan biredi da safi.
Da dai biredi na naira 200 wannan irin in gidan ka karamin gida ne zai sai ka da yara bure fas. Amma yanzu gaskiya biredi yanzu na 500 ma gaskiya ba abin da zai maka. Ni kuma yanzu na dakatar da cin biredi ma saboda tsadan shi. Yanzu kawai kara tuwo muke yi in ya kwana da safi mu do mu yi dumame mu muce mu fita. Gaskiya yanzu kan biredi ya fi karfin talaka.
Da ba da naira 60 na zan sha shayi da biredi. Amma yanzu 150 ta zai ishe ka ba. Mu talaka in ba shayi ba to da sha yanzu nika sha da safin nan da shi. Yanzu na nasi a wannan ko dawa kai yanzu da flower ne ya isa da ba dawa kai naira 50 haba ina urkai gwamnati su karawa company hannu masu flower so da bread da soka mu jadi Nigeria muna shan wahala.
Karin farashin dai baya wuce nasaba da tsadar kayayyakin da ake amfani da su wajen sarrafa biredin, inda kuwa wasu suke dora alhakin tsadan kayayyakin akan yakin kasar Ukraine.
Mun zo da muna sayan fulawa akan naira 20-20 sai muka ji labarin fulawa ta koma naira 25,000. To yanzu zai yiwu wannan sikelin mu ajiye shi akan wannan farahin da muke sayarwa da suga ya koma naira 27,000 ya zama 23,000 ADC improba naira 45,000. To farahi ya riga ya zama dole ne mu ƙara akai. To mun zo mun musu ƙarin kuɗin kuma amma dai kasuwar tana nan ba daɗi. Akwai wanda muke sayarwa naira 600 idan har muna so mu sai da shi yau yayi bread kuma ka ce eh bread da kake sayarwa kana cin zaidi ne sai ka sai 1,200. To idan muka wannan abun kuma talaka ba zai iya saya ba shi kuma ainihin bread na talaka ne. Tsarin da aka yi mana ne shine muke so mu dan samu mu doda gun amma ba wai dan daɗi ba. Ko goban nan in sassauci yazo mu ma za mu sauke.
Kowa in yazo siya sai yayi complain. Wani ma sai ka ji ya ce ma zai daina siyan ma bread tun da haka ne. Fata na shine da za a daure dai ko su kamfanin ko can inda ake musu supply na flour dai a samu a sassauta abun. Yanda rayuwar ma dai kowa zai ji daɗin yin ta.
To ba kowa bane yake iya sayan bread. Kasuwar baya tafiya sosai domin karin kuɗin da aka yi din. To karin kuɗin da aka yi din kuma don flour shi ma ya karu.
A baya dai ana iya cin breadin naira 20 a ƙoshi. Sai dai a yanzu labari ya sha bamban. Domin kuwa ba kowa ne zai ci biredin naira 200 ya koshi ba. Jama'a kuwa fata suke Allah ya kawo saukin tsadar kayayyakin abinci a ƙasa Najeriya domin kowa ya samu saukin rayuwa. Husaina Muhammad daga Maiduguri a Najeriya.
Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe ne da minti 18 hudu kenan na yamma da minti 18 a can birnin na Maiduguri dake Najeriya. Da ma Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 3:18 kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam
can hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi ne abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake bisa dajewa
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saki saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A kwanakin baya ne ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya shirya wani taron bita tsakanin wakilan wasu jami'an in kasar Amurka da takwarorin su na Najeriya da zamar tattaunawa akan hanyoyin bada tallafi da musayar dalibai da kuma malamai domin inganta ilimin manyan makarantu a Najeriya. Wannan taro dai ya zo ne a daidai lokacin da malaman jami'o'i a Najeriya karkashin kungiyar ASU ta shafe fiye da wata uku tana yajin aiki, lamarin da ya bar dalibai a gidajen iyayensu. Kuma akan haka na tambayi Professor Muhammad Kutayahaya, shehun malamin harkokin noma a Jami'ar Badon dake kudancin Najeriya, kuma ya mun karin haske game da hanyoyin da za a bi na kawo ƙarshen matsalar matsalar yajin aikin malaman jami'o'i a kasar.
Ni na zauna da gwamnati chairman Kai da Fami na da yace to ni sa meeting da shi da ASU na kira Oguye mai abokina nace ku zauna a daddale saboda yara makaranta to shine suka samu gamsuwa saboda ba kyau a ce kunu sai yaji duk abin da yake ciki a zauna a shirya a gyara to yanzu dai ana nana magana kuma ana alfahari da Professor Ibrahim Gambari saboda shi yana nan yana magana da mutane aka aka kuma muna alfahari zai taimake mu zai wannan kuma za a samu nasara yana nan yana shiga magana magana kuma na ci gaba muyi magana shi kwanakin baya akan damuwa da muke da shi saboda bar yara a gida ba dadi ba kyau mudin da kake gani da muka je university ba butu wani strike kafa sani mun gama masters kafa sani mun gama phd ba wani da damuwa amma yanzu ko mutum shiga makaranta shekara bako shekara shi da balaka ga makaranta ba dadi so nina tosai yara ina tosai iyaye ina tosai gwamnati da kudi ya zama
to sai dai kuma duk da wayannan shawarwari shehu malamin na ganin gwamnati na karkata ne wajen ba da fifiko ga wasu aikace aikace da ba za su taimaka wajen ci gaban ilimin a kasa ba to ko wani irin shiri ne yake ganin bai dace ba gwamnatin ta runguma
abinda ba priority ana sa kudi an yi da bai kamata ba kamar yanzu a ce ana wani school feeding program yara ne nan suke zuwa makaranta ana fitar kudi a ce an fitar da kudi 99 billion kuma makaranta abinda makaranta suke bukata 400 billion a kawo ma wani abu ma a tallafa ma jami'o'i Allah duba wannan da idon rama kuma mun zama magana da gwamnati ba za mu sa gwamnati su zama abun dariya ba za mu taimake su duk da za mu ba da shawarwari za mu ba da shi insha Allah alkai
to professor wasu na ganin su kansu gwamnatocin jihohi su mai da hankali wajen kirkiro wasu makarantu sabbi alhali kuwa ba a kulawa da wayanda ake da su tun farko
batun ilimi zai kawo walwala zai kawo mu ci gaba matasa da lokacin da za mu bude Abi University wasu suna mana dariya suka ce me za ka yi wa za ka sa shi ne ba za a samu dalibai ba muka ce ai ba yau ba da Samadu Bello zai bude Ahmadu Bello University saka ce mishi ai Samadu Bello wa za ka sa awaki ne za ka sa ina za ka samu mutum yace ba ku bari zan sa awaki to yau gashi Ahmadu Bello ya zama so mu ma kai mana dariya ka yau ga Abi University yanzu wanda suka yi masters a wajen nan a first degree wallahi wasu sun je America wasu sun je Malaysia direct phd aka ba su saboda kokarin da suka yi Abi University to yau malamin da kowa sun zama global so ba wasa wajen makarantar nan kuma alhamdulillah kasira so gaza zamu amfana yi matasa rayuwar su zai canza zamu bude yadda za su fara training kamar yanda muka gani a India a dinga kai su ture da wasu wurare haka
to a wani rahoton kuma babban bankin Najeriya ya bayyana yadda cikin watanni uku da suka gabata yan kasar suka kashe fiye da dalar Amurka miliyan 220 wajen neman ilimi a kasashen ƙetare binciken babban bankin na CBN da ya zo ne a daidai lokacin da malaman jami'an kasar suka shafe fiye da wata uku suna yajin aiki shi dai wannan bincike da CBN ta gudanar ya gano cewa a tsakanin watan Disamban bara zuwa watan Fabrairu na bana an kashe wayannan makudan biliyoyin naira zuwa kasashen waje domin neman ilimi wannan rahoto dai bai zo wa yan kasar da mamaki ba salakari da yadda karatun jami'o'i a Najeriya ke tarar hawainiya inda dalibai ke shafe shekaru aru-aru kafin su kammala digirin farko yanzu haka dai a kokarin da gwamnatin Najeriya ke yi na ganin ta kawo karshen yajin aikin malaman jami'o a Najeriya nisan kwadugon kasar Chris Ngige ya bayyana cewa gwamnati ta ware naira biliyan 23.5 domin biyan malaman jami'o'i kudaden su da na arrears da suke bin gwamnati a inda ta ware naira biliyan 6 ga kwalejojin kimiyya da fasaha da kuma naira biliyan 4 ga kwalejojin ilimi na kasar inda jimilla ya tashi zuwa naira biliyan 33.5 sai dai a martanin ta kungiyar malaman jami'o'i ta kasa wato ASU ta ce har yanzu da sauran rana aka ba haka kuma a shiri na gaba za ku ji hirar da muka yi da wani dalibi da ya yi karatun allo a kasashen Larabawa inda yake kwatanta yanda suke gudanar da karatun allo a kasashen nasu da kuma yadda ake gudanarwa a Najeriya da kuma matakan da gwamnati ya kamata ta dauka na inganta makarantun allo
kamar kasashen Larabawa inda muka je muka gani kama daga Misira Karyanku Tunisia Algeria
Nigeria ka dawo kuma Sudan ka sake dawowa ina ne zan ce Morocco yadda suke karatun Allah sun maida shi na zamani amma ba irin namu ba za a je a gina makarantan allo ne dinanne da dakuna da komai ga masallaci ga katan waje an rufe ga Allahna azide da tawada yadda muke a nan Nigeria za su rubuta su wanke allo su rubuta su wanke su je su yi darasi a musu malami ya musu darasu a gaggyara a zo a sake durkusa akan Allah nan ana goma shi wani idan yayi saukan farko wani idan ya samu 40 20 10 sai je ya shiga makarantan zamani me yasa na kawo wannan misalin idan aka ce an maida shi na zamani za a samu haka za a samu irin wannan tarbiya ya zai kasance ladabi ba za a samu irin wannan ba kuma yawan karatun zai ragu abin da nake tani nubawa kenan a nawar ayi yawan adadin karatun zai ragu
saboda kurewar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakon namu Professor Muhammad Kuta Yahaya da kuma babban jami'in da ta bada umarni Julie Legal Treasurer naku Baban Gidji Pro ke cewa a huta lafiya sai wani makon
ba da tangarda ba kan ji marar ilimi
to madallah yanzu kuma sai wasu daga shi ra'ayin da kuke aika mana ta hanyar email
wasiƙa ta farko ta hadin gwiwa ce tace to ɗan siyasa waɗanda suka cikawa delegate aljihunsu da kuɗi don su zabe su a zaben fadda gwani muna nan muna jiran ku idan Allah ya kai mu shekarar 2023 sako daga kawo mai ruwa bajoga da ya hayya danno azare da Umar Abubakar Odoji azare shi kuma Shehu Adamu da Jauce wayeyi tabbas duk jam'iyyar da ta yi san rai wajen tsayar da 'yan takara a Najeriya za ta ga sakamakon da ba ta so domin dai za a iya yi mana tilas a zaben fitar da gwani amma a zaben gama gari hakan ba zai yiwu ba wasiƙa ta gaba ma ta haɗin gwiwa ce ta ce muna kira ga 'yan Najeriya da mu dubi cancanta a wajen zaben shugabanninmu na siyasa kama daga shugaban ƙasa gwamnoni sanatoci 'yan majalisun tarayya da na jihohi da kuma shugabannin ƙaramin hukuma da ma kansiloli Allah ya yi mana zaɓi mai kyau sako daga Alhaji Muktar mai shago da wakin basa da Muhammad Ahmed Usman Tangan Makeri shi kuwa Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a cewa yayi dakarun Najeriya da na ƙasar Chadi ya kamata ku ƙara azama sosai wajen ganin kun kawar da duk wasu 'yan ta'adda da ke a tsibirin tafkin Chadi da sauran duk wasu 'yan ta'adda da ke zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a a ko'ina suke domin a samu zaman lafiya wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi kafa 'yan awaren ƙasar Kamaru da ke neman kafa ƙasar Ambazoniya kashe wani mutane da kuke yi a iyakokin ƙasar da Najeriya ba shi zai sa a ba ku 'yancin cin gashin kanku ba a don haka yana da kyau a gyara tun kafin sojojin Najeriya su fusata sako daga Kabiru Muhammad Ƙara ya Sokoto
sai yanzu kuma ga labarai a takaice
Kaitan, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky na shirin gabatar da jawabi a gaban majalisar tarayyar Turai yau Litinin a daidai lokacin da yake neman ƙarin taimako ga Ukraine da kuma neman matsawa Russia lamba kan kawo ƙarshen mamayar da take yi. Shugaban majalisar tarayyar Turai Charles Michel ya faɗa a cikin wata wasiƙa gabanin wani zama na kwanaki biyu cewa Ukraine na nuna matukar jajircewa da mutunci yayin da take fuskantar takala da ta'asarar Russia. An gano baraguzan jirgin da ya bata a tsaunukan kasar Nepal yau Litinin a warwatse a gefen tsauni kuma an tabbatar da mutuwar mutane 14 daga cikin 22 da ke cikin jirgin a cewar sojoji.
To masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin ita Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatarwa da kuma Julie Ladies Gresham da ta hada wannan shirin da kuka ji. Sai kuma injiniyan mu Patrick ni Muhammad Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu.